Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rafaffar rana ta Juma'a. Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asubahin yau Juma'a 5 ga watan Mayu na shekara ta 2023. Da fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labaran.
To Aisha, jami'an gwamnatin Amurka sun ce basu iya tabbatarwa ko da gaske ne jirage marasa matuka sun kai hari kan fadar shugaban Russia ta Kremlin kamar yadda Russia ke kirari ba. Mutane akalla 130 sun mutu a kasar Rwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin kwariya da kuma ambaliyar da ta biyo baya. Sannan ɗan sanda a Belgium sun kama wasu mutane 7 da ake zargi da goyon bayan kungiyar ISIS da kuma shirin kaddamar da wani harin ta'addanci.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji yadda dakarun sojin operation haɗin kai a jihar Borno suka yi nasarar ceto wasu ƴan mata daga cikin ƴan makarantar Chibok da aka sace a shekarar 2014.
Mun zo diba ran sai mun yi talkoki muna kan guduwa suka ce su karfe da ku muka tsaya. Sai sun kama muka zo nan suka kama mutane biyu a cikin ƴan mata.
Sannan yayin da gwamnati mai ci a Najeriya take shirin tattara nata ya nata daga yanzu zuwa ƴan makonni, za a ji ra'ayin wasu ƴan jihar Neja game da rashin cika alƙawuran da gwamnatin ta gaza yi.
Yau in ka ce kayi gidaje masu kyau, kayi hanyoyi masu kyau, waɗanda za su yi amfani da waɗannan abubuwan da kai an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su, hanya ya zama na banza. Gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki?
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara yake gabatarwa. Amma fa sai Ibrahim ya karanto mana kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce basu iya tabbatarwa ko da gaske ne jirage marasa matuka sun kai hari kan fadar shugaban Russia ta Kremlin kamar yadda Russia ke kirari ba. Mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta Amurka John Kirby ya gaya ma manema labarai a fadar shugaban Amurka ta White House jiya Alhamis cewa babu ƙanshin gaskiya a zargin kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov cewa Amurka ta tsara wani harin jirage marasa matuka a birnin Moscow shekaran jiya. Babu hannun Amurka a wannan al'amari ko musala zaratin, sabanin ƙarerayin da Peskov yayi ta zubawa ƙarerayi ne kawai a cewar Kirby. Ya ƙara da cewa jami'an Amurka ba su ma tabbatar da koko ba su da tabbacin abin da ya faru ranar Laraba din. Russia ta yi zargin cewa Ukraine ta tura jirage marasa matuka makare da bamabumai zuwa fadar Kremlin a wani yunkuri na hallaka shugaba Vladimir Putin. To amma jami'an gwamnatin Ukraine sun ce ba su kaddamar da harin jirage marasa matuka ba, kuma wannan al'amarin ka iya zama wani sharri na Russia don ta samu abin kafa hujja ta ci gaba da tafkata asa a wannan yaki da Putin yake yi kan Ukraine. Mutane akalla 130 sun mutu a kasar Rwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin kwariya da kuma ambaliyar da ta biyo baya, a cewar jami'ai jiya Alhamis. Tuni kasar ta fara biso na jam'i mamatan akasari a larurran da ke arewaci da yammacin kasar. Yayin sujjadar bison wadda ta game da kuka da kalamai iri-iri daga yan uwan mamatan, an bi ne gawarwaki 14 a wani wuri mai tazarar kilomita 15 daga Rububa na yammacin Rwanda. Wata igiyar ruwa mai ƙarfi ta banke mu, sai mata ta saki abinda muka rike don kan ruwa ya ja mu. Kashin ganin matata da rai kenan, a cewar Felix Inderzimye, yayin da yake bayyana lokaci na ƙarshe da matarsa Generous Mukerzindi mai shekaru 26 wadda aka binne jiya Alhamis. Jinjirinsu bai watanni 6 bai mutu ba. Yan sandan kasar Belgium jiya Alhamis sun kama wasu mutane 7 da ake zargi da goyon bayan kungiyar ISIS kuma suke shirin kaddamar da wani hari na ta'addanci, a cewar masu gabatar da kara. Kusan dukkan waɗanda ake zargin yan kabilar Chechenia ne, kuma 3 daga cikinsu sun mamallaki takardun izinin zama yan kasar ta Belgium a cewar masu gabatar da kara a wata takardar bayani. Har yanzu ba a tantance takamaiman wurin da aka auna a harin ba a cewar su. Yan sanda tare da rikiyar jami'an tsaro na musamman sun kai samami a wurare tara da ke wasu garuruwa a yammacin Belgium. A wani aikin bincike ƙarƙashin wani alƙali mai bincike wanda ya ƙware kan hanyoyin bankaɗo wato harkokin ta'addanci.
To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto sauran labaran. Amma kafin nan ga rahotonmu na farko daga Najeriya. Rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai a Maiduguri ta samu nasarar ceto wasu biyu cikin 'yan matan makarantar gwamnatin nan 276 da aka sace a garin Chibok da ke yankin dajin Sambisa a Maiduguri. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai ta ce ta samu nasarar ceto 'yan matan makaranta na garin Chibok guda biyu da kwashe tun a ranar 14 ga watan Afrilu 2014. Komandan rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai da ke garin Maiduguri, Major General Ibrahim Ali, ya ce suna samun nasarori wajen yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda da hakan ke ci gaba da ba su nasarorin kubutu da waɗannan 'yan makaranta. Ya ce an dai kwashe 'yan mata 276 ne a wancan lokaci wanda kuma suke samun nasarorin kubutu da waɗannan 'yan mata. Da da cewa wasu sun dawo tun a wancan lokaci. Ya ce 'yan matan guda biyu da aka samu kubutowa da su su ne sun hada da Esther Marcos wanda take cikin namba 300 da kuma Hawa Mata wanda take cikin namba 2 kuma ita shekaru 26 haihuwa wanda dukkaninsu suka yi auratayya da dama amma an kace mazajen nasu kuma sun zo ne dauke da 'ya'ya wanda Esther Marcos din ta shaida mini cewa an kaita aure mazaje daban-daban guda 4 dukkaninsu an hallaka su yayin da Hawa Mata wanda ita ma ta kasance dauke da ya da cewa ta bayyana manema labarai cewa an kashe mijinta a bangaren yankin tafkin Chali an dai samu nasarar kubuto da waɗannan 'yan mata ne a wajen dajin Sambisa sakamakon irin gumuzu da suke yi da waɗannan mayaga. Major General Ibrahim Ali ya ci gaba da bayani yana mai cewa
kara ta 2014 a Chibok local government na jihar Borno 'yan ta'adda sun shiga garin sun ɗebe 'yan mata 'yan makaranta a Chibok su 276 a lokacin. Bayan haka a wannan shekaran aka samu guda 57 waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda. Bayan haka 2008 an samu guda 3 waɗanda muka ceto da 18 mun ceto 'yan mata guda 3 2019 an ceto guda 2 sannan 2022 an ceto guda 11 to bana mun fita operation Allah ya ba mu sa'a mun ceto 'yan matan Chibok 'yan makarantar Chibok guda 2 su da anan a zaune kuma mun ji daɗi da wannan nasarar da muka yi to yau mun kira hukumar jihar Borno wanda suke kula da harkar mata za mu miƙa musu waɗannan matan don su ci gaba da kulawa da su bayan lokacin da muka ceton su mun same su ne a Lagara wato yankin Sambisa.
Na kuma samu damar zantawa da ɗaya daga cikin 'yan matan wanda ta shaida mini cewa
Esther Marcos
to gashi Allah ya sa an kwato ku a hannun mayakan Boko Haram a ina ka samu damar kwato ku
Sambisa
a dajin Sambisa ƴaƴanki nawa tare da su
guda hudu
iyayensu fa
babansu ɗaya ɗan guda uku ne na haifa amsa ɗaya kuma shi kaɗai na haifa
duka suna nan da rai
ba sa nan da rai ɗaya na waje na yanzu.
Okay, aure nawa kike yi aure?
Aure hudu.
Sun yi aure hudu? Duka da son ki ne ko kuma sun sa ki ne?
Da son ne.
Da son ki ne? Ya wai kuma duka su hudu suna nan ko ba sa nan?
Ba sa nan, mun tafi jeji ne mun zo ɗiba ba sai mun yi talkoki muna kan guduwa suka ce za mu kashe kuɗin kun kudu kar ki yarda ku kudin muka sai. Sai sun kama muka zo nan suka kama mutane biyu a cikin 'yan mata. Suka ce ina mata ina sauran ku sai suka je sun je sun nuna wa sun muka
haka zalika rundunar sojan Najeriya ta ce ta samu nasarar kwato wasu ma'aikatan agaji da aka yi garkuwa da su a wajen yankin Gamborun Gala ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke jihar Borno da kuma ke kan iyaka da ƙasar Kamaru. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
An gaishe ka Haruna Dauda Biyu. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da sauran labaran duniya.
To Aisha, wasu manyan jami'an China, Pakistan da kuma Taliban na Afghanistan za su yi wata ganawa ta kwanaki biyu daga yau Juma'a a birnin Islamabad, inda masu lura da al'umma ke sa ran samun ƙarin fahimta game da manufar China a yankin. Ministan harkokin wajen China, Qin Gang, da na harkokin wajen gwamnatin Taliban, Amir Khan Muttaqi, za su gana da jami'an gwamnatin Pakistan. Al'ummar duniya ta tsani tsauraran matakan da Taliban ta dauka kan mata da sauransu, baya ga kokarin ganin ta karfafa gwiwa ga al'ummar duniya kan batun tattaunawa da Taliban. China tana goyon bayan batun karfafa gwiwa ga ita ma Taliban din wajen abin da ta kira kafa gwamnati mai tafiya da kowa, da tafi da gwamnati mai sassauci, da kulla dangantaka ta kware da makwabtanta, da kuma yaki da ta'addanci ga dangadan. A ƙarshe, fadar shugaban Amurka ta White House ta gayyaci jagororin kamfanonin da ke ƙirƙiro na'urorin lataruni masu tunani jiya Alhamis, yayin da gwamnatin Biden ke ƙoƙarin bullo da ƙa'idoji da kuma yadda gwamnati za ta sa ido kan wannan ɓangare na kimiyya da fasaha wanda ka iya zama fa'ida da kuma jidali ga al'umma. Shugaban ƙasa da mataimakiyar shugaban ƙasa sun bayyana ƙarara cewa muddin ana so a amfana da fa'idoji da ke tattare da fasahar wato na'ura mai tunanin, dole a magance haɗuran da aka gano yanzu da kuma waɗanda ka taso nan gaba. Waɗanda na'ura mai tunanin ka iya yi ga tsaron lafiyar mutum, al'umma da kuma na ƙasa baki ɗaya, a cewar wata takardar bayani ta bayan ganawar. Takardar ta ci gaba da cewa haɗuran kuwa sun haɗa da lafiya, tsaro, yancin ɗan adam, sirrin mutum, ayyukan yi da kuma demokaraɗiyya.
A gaida Ibrahim Ka'al Masi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu koma kan taskar rahotanninmu. Kasa da makonni hudu kafin wannan gwamnati mai ci a Najeriya ta shuɗe, batun kasa kammala aikin tashar ruwan Baro a jihar Niger yana daga cikin abubuwan da ya sa wasu 'yan jihar suke sukan gwamnati mai barin gadon, tare da alakanta ta da gazawa cika alkawuran da suka yi lokacin yakin neman zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
A yayin da ake shirin rantsar da sabuwar gwamnatin Najeriya a ƙarshen wannan wata na Mayu da muke ciki, al'ummar ƙasar na ci gaba da yin tsokaci akan wasu muhimman ayyuka na ci gaban ƙasa da suka ce gwamnatin Muhammadu Buhari mai barin gado ta kasa samar da su, duk kuwa da alƙawalin da ta ɗauka a kan su tun da farko. A jihar Niger da ke tsakiyar ƙasar, batun rashin kammala aikin samar da tashar ruwan Baro da kuma rashin kammala manyan gyaran hanyoyi, mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya shine yake cima 'yan jihar tuwo a ƙwarya. Kaftin Hassan Baro, tsohon shugaban ƙaramar hukumar Agaye ne a jihar Niger, kuma ɗan asalin yankin na Baro, ga abin da yake cewa akan lamarin.
President Muhammadu Buhari aka tazo da shi ya kaddamar da aikin nan akan cewa za a fara kawo jirage. To amma kuka ga akwai walakin tunda ya bar Baro har yau ba wani da ya sake maganar nan. Ashe ma yashe ruwan bai yashu ba, yaya za a kwaso jirgi, kaya zai zo Baro da jirgi? Ba hanyar mota, ba hanyar jirgin ƙasa da aka sani tana nan tun 1911.
To su ma dai al'ummar Fulani sun ce gwamnatin Muhammadu Buhari za ta bar su cikin kewar 'yan uwansu da suka yi hijira daga Najeriya saboda bakar azabar da suka ce suna sha. Alhaji Husaini Yusuf Boso, harɗan Fayeko a jihar Niger, wanda kuma tsohon shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah ne a Najeriya, ya ce kashi 25 na al'ummar Fulani makiyaya sun tsere daga yankin arewacin Najeriya zuwa wasu ƙasashe na Afrika a lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
Wallahi tallahi tun muna kirgawa har yanzu mun bari, ina tabbatar maka daga arewacin Najeriya Fulani da suka bar Najeriya sun kai kashi 25 na Fulani Najeriya, sun tafi wasu suna Burkina, wasu suna Ghana, Togo, duk Fulani sun bar kasanga. Wanda suke nan bayan da za su yi su tafi ba su damun da za su tafi da shi, an kwashe dabbobi Fulani an bi su ana zargin su ana kyaman su kuma sun suka fi shan wahala a wannan gwamnatin. Shi ya sa muke ma gwamnati mai zuwa kyakkyawan zato.
To shi ma tsohon kakakin jam'iyyar APC a jihar Niger kuma tsohon kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa ya ce ba su da wani zaɓi illa su bayyana wa duniya cewa gwamnatinsu ta APC ta gaza wajen samar da tsaron lafiyar 'yan ƙasa.
Yau in ka ce kayi gidaje masu kyau, kayi hanyoyi masu kyau, waɗanda za su yi amfani da waɗannan abubuwan da ka yi, an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su, hanya ya zama na banza. Gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki? Kowane gwamnati ya zo abu na harkon da zai yi shi ne tsaro.
An yi felin akan
abu akan batun tsaro, kowa inda ba za mu rudi kanmu ba, inda gaskiya za mu faɗa maka wallahi akwai ranan sakamako, ko mun ki ko mun so akwai ranan nan.
Su ne yan APC din nan,
mu ne yan APC, kuma mu in ba mu ga ma juna gaskiya ba wani daga waje shi ne zai hido ya zo ya ga mana gaskiya.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaishe ka na Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Mai neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente ward ɗinsa wato unguwarsa sun nemi local government da tsore shi.
Chairman na party jiya ya address press conference kuma ya ce ba bore kowa ba, kuma yanzu ma ana shirya neman hanyar da za a kama shi da sudi domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba.
Jigajigan jagororin jam'iyyar APC Taraba kenan ke ta takuntun kuɗa juna da kalamai zafafa, sai dai shi ɗaya daga cikin ahalin cikin gidan jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya gaya wa duniya yake cewa jinkirin jan kafar jefa mukamin shugabancin majalisar kasar nan a jam'iyyar APC fa na neman kawo siyasar kasar nan jarfa.
Wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai. Idan aka bari kuɗi ya tasiri a wajen zabar waɗannan shugabanni to za a yi wa demokradiya targadi.
Game da bankaurar badakalar da aka buga a jihar Adamawa kuwa tsohon minista nake cewa al'ummar Najeriya fa ba za su amantawa da kwamishinan zaben jihar Adamawa ba saboda yadda ya kusa zamewa siyasar kasar nan karfan kafa.
Duk da dai an samu cikas amma hukumar zabe ta ceci demokradiya a Najeriya, ta ceci zaman lafiya a Adamawa saboda da an bar halayyan kwamishinan INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta.
Waɗannan fa so mun taumaka ta tso cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin demokradiya ta tafi akan kyakkyawar manufa. Shiri na 116 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke zuwa muku ta hanyar tsarin jera harufa. Mai yiwa jerin jefa harufan kuma amma na jifar juna cikin jam'iyyar APC a jihar Taraba ne yasa shugaban jam'iyyar APC jihar Alhaji Ibrahim Tukur El-Sudi yace ai sun kori dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba ne saboda zulubin da ya zuba ciki ko har da maganar fakewa cikin jam'iyya mai manufa.
Shi mai neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente ward ɗinsa wato unguwarsa sun nemi wato karamar hukumar sa ta Bukari da tsore shi saboda sabawa tsarin mulkin jam'iyya na rarraba kawunan mutane na kuma hada kai da jam'iyyar PDP da dai abubuwa da dama kusan guda 5 zuwa 6 duka yi kokarin kiransa domin ya zo ya amsa zargi da ake mar yake zuwa shine sai suka rubuta ma ainihin uwar jam'iyya a jaha muka duba abubuwan da aka kawo mana muka tabbatar da hakan ba wai ni ne ba a state working committee
kamar kwanakin baya kai karan kanka na samu wani labari cewa ita uwar jam'iyyar ma kamar ta dakatar da kai a matsayin ka na shugaba
a wannan wasu tsiraru ne suka zauna aka ba su kuɗi suka ce na aikata wasu laifuffuka da suka zana wayannan mutanen ba su taba kira na ba haka kawai suka zartar da cewa sun dakatar da ni
sai kuma tun chief David Sabo Kenton da ya nemi takatakar gwamna a cikin jam'iyyar APC jihar Taraba da aka ce an kora ya bulle na ga yau duniya cewa ai shugaban jam'iyyar APC jihar Taraba ne aka kora saboda yadda ya dinga gudanar da jam'iyyar APC ta hanyar rufa-rufa
chairman na party a yanzu kan bayar tudi ba chairman na party yanzu John Amadu ne tunda Ashiman Peace da shi kwanakin baya amma kuma ko da haka din ma chairman na party a state bai da kuma karfin da zai kore wannan jam'iyya kora mutana jam'iyya yanzu a ward na mutum ne kuma shi da kanshi ya fada mu cewa ai ward na wata ba su kore mu ba chairman na party a state John Amadu ma ya ce ba gore kowa ba kuma yanzu ma ana shirya ne hanyar da za a kama shi sudi domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba
a jihar Bauchi ma hayakin hayakewa junan aka hanga lokacin da shugaban jam'iyyar APC a karamar hukumar Akko Alhaji Usman Ahmad sanar da duniya cewa sun kori sanata dan Juma Goje saboda zargin zagon kasan da suka ce ya dinga yi wa jam'iyyar ta hanyar fito da wata sabuwar tsufa
taronmu nan mun gudu skole da local government gaba ɗayan mu abubuwan da ake yi wanda ya shafi kashin ward ala tuntuban mu da mu ake yi a kwanan baya akwai sanatan mu wanda yake cikin APC ya yi mana antipathy ba a yi abubuwan da bai mana ba amma bayan arewar zafi mun neme shi ya kai sau uku ya zo ya bada ma'azin wannan abubuwan da ya mai hujjarsa laifukan da ya mai hujjarsa ya yi zuwa da mutanen kashin kashe sun kore shi jam'iyya mun goyi baya a kan shi koren rere a nan muna kira da jam'iyyar national da senate president da duk wanda abun ya shafa duk mun shaida shi ba jam'iyyar APC ba ne saboda haka ina so jama'a su sani duk wanda ya hali irin nasa na antipathy a shirye muke
da namu da yaran zuwa tsuguna bata kare ba game da fafutukar fita ganin an nemi goyen bayan yan masa don ganin waye zai shugabanci masar da tijan tare na jin da ake gani yanzu neman kujerar ya kara zafafa tilma dai daraktan yada labaru na jam'iyyar APC a tare na Najeriya Mallam Bala Ibrahim ya ce ai akwai bukatar tun kuda mukamin shugabanci masar da tijan tare na Najeriya zuwa kudancin Najeriya idan dai har siyasar kasar ake so ta karfafa
in za a yi ba fallalle bane idan za a yi aka ce tunda yake shugaban kasa musulmi ne mataimakin sa musulmi ne in aka baiwa shugaban majalisar dattawa wanda ba musulmi ba an yi adalci amma kun wannan ba lalle bane ya kasance ya zama kamar wani haki
menene zaɓin su waɗannan gwamnoni na jam'iyyar APC daga arewa
wasiƙa suka rubuta amma wasiƙar sun aike wa shi shugaba mai jiran gado ne ba wai jam'iyya suka kawo wa wasiƙar ba amma abu ne wanda ke shi shugaba suke kira da kuma su ƴan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar da cewa ayi hakan akwai abubuwa da yawa da za a rage radadin su ɗaya shine wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai idan aka bari kuɗi yayi tasiri to za a yi wa demokradiya targade haka zalika kuma idan aka bari sha'anin addini yayi tasiri shi ma za a yi wa demokradiya targade kamata ya a bari adalci a kuma baiwa kowane bangare da mabiyi addini muhimmanci da martabar sa a tsarin demokradiya
su ma dai jigajigan jam'iyyar APC jihar Niger da suke magana ta bakin mukaddashin shugaban jam'iyyar a jihar Alhaji Abdulsalam Muhammad Madaki sun ce suna goyen bayan ganin shugabanci masar dan tare Najeriya ya koma kudancin Najeriya amma fa su ma wajibi a bude musu wata kofa
dama fatin mu an fito da wato abinda suke kira muslim ticket kuma mutane da yawa sun korafi akai amma Allah ya sa mun ci mu nasara to ba mu son su Christians su gan kamar cewa APC party musulmi ne kawai so mun yadda a kai shi sanai president kudunci kuma a ba mu Christian wanda ya cancanta zai yi rike Najeriya gaba daya sannan sako na biyu shine kuma mu roki alfarma tunda aka fara APC Niger ta kan kawo kuriya wanda tafi kowa a North Central kuma ba mu taba samun minista babba ba daya yake kawa kuma karamin minista wannan karin muna neman alfarma a bamu minista biyu a Niger State sa'annan kuma deputy senate president a bamu annan Niger State
game da maganar badakalar bankar wasu malaman zabe da aka yi a jihar Adamawa lokacin zaben gwamna kuwa tsohon ministan lafiya a tare Najeriya Dr. Ibi Hong ne yace ai kuskure aka samu bisa zaton cewa waɗannan mutane suna da hannu akan yunkurin da aka yi na yi wa jihar karfa-karfa
duda dai an samu cikas an samu fitina amma hukumar zabe ta ceci demokradiya a Najeriya ta ceci zaman lafiya a Adamawa saboda da an bar halayen commissioner INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta
naji shi gwamnatin ya bada hakuri ga commissioner zabe da aka wulakanta a jihar shin daga nan menene za ku yi
kasan abu ne a lokacin da mutane ke cikin tarzoma an samu rashin fahimta mutane suna tsammani wannan malamin zaben da suka je suka farma masa wai shine hudu wancan wanda ya mana barnan nan Allah ya sani ba shi bane su biyu da ainihin commissioner Malam Bila wa'annan da tabai ne ko su ne ma suka samu aka tattara wannan kuriyan nan da aka soma tattarawa kusan dudan Adamawa ya kamata a bayyana mutanen ainihin hakuri wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa hudu ne ya haifar da wannan abun kuma mutanen Najeriya su kama shi shine mai hakkin wannan abun da ya faru
ka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kina a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafi mu dafi iko cewa kwanakin da aka ware musu fa ƙara ƙarewa suke domin dai dama ba sa hayayyafa saboda daga juma'an nan ma saura kwanaki 24 ne kacal ga dukkanin waɗanda aka rantsar a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2019 su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin su ne madafa kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku musamman dai Nasiru Armel Kayan babban birnin tarayya Abuja da Nasiru Mustafa Batsarin jihar Niger sai Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da kuma Salisu Ladon jihar Adamawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ke yi wa wannan shiri na nuniya rumfa ni Isa Lodi kara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
a gaida Isa Lawal Ikara to domin kasancewa a fadake a wannan babbar rana da kuma koyaushe ga nasihar Juma'a
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni magana Sunan Muhammad Umar, Limam na masallacin Juma'a na Markazin Sunna a garin Difa a jamhuriyar Niger. Nasiha da nake so don gabatar wannan sati shine bayani akan muhimmancin lokaci. Kalle tabbas lokaci shine jarin ɗan adam musamman ko musulmi daga ciki. Domin a cikin lokaci da mutum zai ci riba ko kuma zai hasara. Dan Allah ya halicci don bauta mishi ko bautan an kayyade shi a cikin wasu lokuta. Lokutan an lissafa su da sakan da mintuka da awowi da yini da sati da wata da shekara iya shekarun da aka kai da daren su ne iya jarin da aka bashi zai kai kawo ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi a ƙarshe Allah sai mai hisabi akan abin da yayi a cikin wannan lokaci me shi sa mai hankali shine mutum da ke riba ta lokacin shi jin bauta Allah subhanahu wataala ba zai bar kodan minti daya ya kubuce mishi a baya ba tare da riba ce shi ba sai mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan kan cewa wato dukkan mutum hasarare ne ba wanda ya rubuce lokacin shi ba kamar da Annabi ya ce alkayyusu man dana nafsuhu amr lima ba'd al-maut mai hankali shine wanda yake kai shi sabi kullum yake aiki saboda rayuwa gobe kiyama ba mutuwa kamar da wani ya tayi jiya karaka shi gobe wani zai ta jibi kai za ka yi abin ne da ka mutu lokaci ne wanda za ka rinda girban abin da ka aikata cikin wannan lokaci da shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa zawadu fa inna khayra zadi taqwa wi guzuri amma ku sani mafi alkhairin guzuri shine jin tsoron Allah kar mu tsaya bata lokacin ma banza muribace lokacin mu wajen bautar Allah muribace lokacin mu wajen amfanuwa da wayannan kwanaki da mutuka da muke rayuwar mu wajen aikata abin da zai amfane mu a duniya ta hanyar sana'a ko kasuwanci ko na makamancin haka neman halal kenan sannan kuma Allah ya zama tokar mu ta lahira mu zama lahira ita ce a gaba wannan shine babban abu ne kamata a ce mutum ya sa a gaban sa insha Allah Allah zai taimake shi akai Allah na cewa wal asr lil insan fi khusr Allah ce lalle da muka yi hasara waye wanda bai asara ba ce lalle zai na amana sun suka imani wa mai salat suka aiki na gari wa tawassul bil haqq suka juna su wasici da riko da gaskiya wa tawassul bis sabr suka juna su wasici da hakuri kenan kai imani kai aiki na gari kai hakuri akan imani kai hakuri akan aiki na gari kai hakuri akan barin sabo duka wannan yana gudana ne a cikin lokaci
idan kuma har alkabari baka ribaci lokacin ka ba za ka nadama muna fata Allah samu cikin bayan shi masu ribata lokacin su tun bauta Allah subhanahu wataala sai ta kaita magana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ya samu amfana to masu sauraro anan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu na safiyar yau juma'a zuwa can anjima da hanci kuma idan muna rayu za mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirin hanci yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai engineer mu ne yanzu Jimmy Cook ni Aisha Muazzu nake muku sallama ma assalamu